Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 16 ga watan Rajab, hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438, wanda ya daidai da 15 ga watan April, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Gashi Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa da hikimarsa ya sake maishe mu don ci gaba da karatu wannan littafi namu mai albarka, littafin At-Targhib wa At-Tarhib na Imam Al-Munziri, Allah shi mishi rahama. In ba ku manta ba, muna cikin kitabu Dahara na littafin. Karatunmu na ƙarshe mun faru bayani ne, mun ma yi nisa da bayani cikin babi mai tsoratarwa dangane da shigan maza a hammam. An yi bayani abin da ake kira hammam, ko shi ne ɗakin wanka na kasuwa, wurin wanka na kasuwa. Ba akwai hammam ba na kasuwa? To, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana maza shiga ɗakunan wanka na kasuwa, hammamat na kasuwa, sai tare da gyauto. Saɓanin yadda ake yi zamanin jahiliya, sai mutane in sun zo wurin wanka a ɗakunan wankan da sauran wuraren da aka wanka, kamar bakin rafi misali, sai ga mutum ya yi tsirara ya shiga ya yi wanka, ga mutane suna kallon su, suna kallon al'aura, sai ba ya jin kunya. To, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa doka, duk wanda ya zo wurin wanka, inda ya wurin wanka ne wanda jama'a suke, ba wurin wanka ne rufaffe wanda yake shi kadai ba. Kaga kaman masu wanka bakin rafi da su hammamat din na kasuwa. To, annabi ya ce indai namiji ne, to dole ya zauna da gyauto, kaga ya rufe al'aurarsa, baya halatta ya saki al'aurarsa. Sannan in kuma hammamat ne na kasuwa, to su wannan gaba ɗaya an hana ma mata shiga, saboda shi namiji in ya sa gyauto, dama bakin al'auran namiji bakin cibiya zuwa guyoyi, nan ne al'auran namiji, ko? To, kaga da ya sa gyauto ya rufe al'aurarsa. Amma ita mace ga shari'a duk jikinta gaba ɗayansa al'aura ne, in bancin kewayen fuska da tafukan hannu su ne kawai ba al'aura ba. Don haka ashe mace don ta sa gyauto duka, wannan bai rufe mata al'aurarta ba. To, shi yasa ita su mata gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musu shiga al-hammamat. Hammamat asali nice muku sun kasu kashi uku, wanda ake nufi a nan. Generally, in anka ce hammam, duk wurin wanka, bathroom, shi ne hammam da larabci, jam'in sa sai ya zan hammamat. Kun fahimta? To, amma wuraren wankan da annabi ke magana cikin waɗannan hadisan su ne wuraren wanka guda uku. Na farko, wuraren wanka na kasuwa, kaga kowa yana zuwa. Kun fahimta? Sannan na biyu, wuraren wanka na magani. Wasu mutane suna da wuraren wanka, wasu likitoci, sai su yi ɗakunan wanka, amma shi ba wannan ordinary wanka ba ne, wanka ne na magani. Sun tanadi ruwa wanda yake sun sa magani cikin ruwan, rashin lafiya iri kaza da rashin lafiya iri kaza, duk masu su sai su zo nan sai su yi wanka. Insha Allah ta'ala, in ka yi wanka da waɗannan ruwan da za su baka, za ka samu lafiya. Kaga hammamat na magani kenan su kuma. Kun fahimta? To, waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana. To, nice muku akan kiyasi, sai mu yi kiyasin duk wuraren da ake wanka, kamar bakin rafi, waɗanda ke da rafuka, bakin gulbi da sauransu dai, waɗanda garuruwansu akwai su, duk ba ana wanka can ba. To, kaga duk sai a yi kiyasin su akan hammamat na kasuwa, tunda wurare ne waɗanda mutane ke zuwa su yi wanka, kuma duka ana nuna tsiraici wurin. Kun fahimta? Hakan ga kuma sai a yi kiyasi da abinda muke da shi wannan zamanin na swimming pools, waɗanda muke da su cikin hotels. Ba akwai swimming pools ba? Kuma da yawa za ka ga irin yau a Sabar misali, sai a zo duk waɗanda occupants na hotels din sai a zo a tube ana wanka cikin swimming pools maza da mata. To kaga waɗannan duka sai a yi kiyasa su akan hammamat. Ya halatta mace ta tube koda tana da gautu ta shiga irin wannan swimming pool ga maza? Kaga bai halatta ba, tunda ita jikinta duka al'aura ne. To amma sai mu ce irin waɗannan swimming pools kaga sun halatta ga maza amma da sharadi. Menene sharadin? Shine su tabbatar da suna da gautu. Kun fahimta? Duk wannan bayani an yi shi karatun baya. To ci gaba da mun tsaya karatun mu na shekarar hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko? Yau za mu tashi hadisin Aisha. Yace wa an Aishata radiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil hammam. Faqala innahu sayakunu ba'di hammamat wala khayra fil hammamat lin nisa'i. Faqalat ya Rasulullahi innaha tadkhuluhu bi izarin. Faqala la wa in dakhalathu bi izarin wa dir'in wa khimarin. Wa ma min imra'atin tanzi'u khimaraha fi ghayri bayti zawjiha illa kashafat as-sitra fi ma bainaha wa bain rabbiha. Rawahu Tabrani fi al-Awsat min riwayat Abdullah ibn Lahia. Kun ji hadisin mu na yau ko? Yace wa an Aishata wannan hadisi an karbo shi daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha, yarda Allah tabbata ga Aisha annaha sa'alat Rasulullahi, cewa nana Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil hammam, dangane da wurin wanka. Wane wurin wanka? Wurin wanka na kasuwa inda mutane ke taruwa. Duk waɗannan hadisan da waɗanda mun ka karanta da waɗanda zamu karanta yau insha Allah ba su shafi hammamat na gida ba, inda kake shiga kai kadai ka rufe kai wankanka ka fito. To duk waɗannan nasoshin ba su shafe su ba. Annabi yana magana ne sallallahu alaihi wasallam dangane da hammamat na kasuwa inda jama'a ke taro. Kun fahimta? To yace annaha sa'alat Rasulullahi, ita Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil hammam, dangane da ɗakin wanka na kasuwa inda mutane ke taruwa ana wanka. Ga al'ada, abinda an ka al'adanta zamanin jahiliya, mutane suna tsaraici. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai yakunu ba'di hammamat, da sannu ɗakunan wanka. Hammamat jam'i na hammam. Kun fahimta? Da sannu ɗakunan wanka za su kasance bayana. Kaga wannan hadisi na Aisha kamar babu su zamanin Annabi. Alhali ko shekaran jiya mun yi hadisin Ummu Darda'i ko? Yace Ummu Darda'i da ina kike? Tace da hammam nake. Ashe ya nuna akwai su zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine sai Annabi yace mata innahu sayakunu ba'di hammamat, da sannu ɗakunan wanka na kasuwa za su kasance bayana. Wala khayra fil hammamat lin nisa'i, sai Annabi ce babu alkhairi ga mata su shiga hammamat, babu alkhairi ga mata su shiga waɗannan ɗakunan wanka. Faqalat, sai Aisha ta ce ya Rasulullahi, ya manzon Allah, innaha tadkhulu bi izarin, ita mace tana iya shigansa da gyauto. Ta san kenan Annabi ya sa doka namiji kada ya shiga hammam sai da gyauto ko? Tace to ai mace tana iya sa gyauto ta shiga. Faqala la, Annabi ya ce ko alama? In mace ta sa gyauto ta sututar da jikin, ta sututar da la'auranta. Kaga gyauto bai sututar da la'auran mace ba, domin jikin mace dukkan su al'aura ne, illa kewayen fuska kamar da dinin ce muku da tafukan hannu. Sai Annabi ce ko alama, ko da ta sa gyauto bata samu ta shiga ba. Wa in dakhalatu bi izarin, ko da ko ta shiga hammam din da gyauto, wa dir'in da riga, wa khimarin da mayafi, ko da ta sa suturar ta duka bai halatta ta shiga ba. Kun fahimta? Ashe dangane da wannan hadisin za mu fahimci su mata gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musu shiga hammamat na kasuwa, ko da ko su suturtar da al'aurar su duka. Sai ya ce wa ma min imra'atin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta mace tanzu khimaraha, wadda take cire mayafinta. Khimar shine abinda ake rufe kai da waya da kirji, ba mayafi ba kenan. Ba wata mace da ke cire mayafinta fi gairi baiti zawjiha, ba gidan mijinta ba, illa kashafat as-sitra, face ta kwari sutura fi ma bainaha wa bainar rabbiha wadda ke tsakaninta da ubangijinta. Kun ji wannan hadisin? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata mace wadda ke cire mayafinta ba gidan mijinta ba. Kaga cikin wannan hadisin Aisha ce gidan mijinta, munyo ba yace gidan iyayenta, ga wani hadisi yace dakinta. Kaga waɗannan wuraren guda uku to nan ne ya nan sune wurare kawai da ya halatta mace cire mayafinta. Na farko gidan iyayenta, tunda iyayenta muharramanta ne, kun fahimta? Na biyu gidan mijinta, na uku ɗakinta. Da ɗakinta da gidan mijinta ina gana duk abu guda ne ko? To shine yace wa mami nimra atin babu wata mata tanzu khimaraha wadda take cire mayafinta fi gairi baiti zawjaha ba gidan mijinta ba illa kashafati sitra face ta kware kariya fi ma baina wa baina rabbiha wadda a tsakaninta da ubangijinta. Wace kariya ke tsakanin mace da ubangiji? Allah tabaraka wa ta'ala cikin nassoshi na Qur'ani ya umarci mace ta sutur da jikinta duka. Wannan sutura ita ce mutunci gare ta, ita ce alamar mace ce mai mutunci, mace mai imani, mace mai addini, mace mai kunya. To sai Annabi ya ce duk macin da ta cire hijabinta, ta cire mayafinta ba gidan mijinta ba, ba gidan uwayenta ba, ba ɗakinta ba, to wannan ta kware sutura da tsakanta da Ubangiji. Wannan sutura ta mutunci da Allah ya sutura ta, ta kware. Kun fahimta? Yace rawahu Tabrani, Imam Tabrani ya ruwaito shi fil Awsat cikin littafinsa Mujamul Awsat, min riwayati Abdullah ibn Lahiya, daga riwayar wanda da ake kira Abdullah ibn Lahiya. To dan nan za mu farawa. Abdullah ibn Lahiya malama hadisi sun yi masa shaida cewa mutum ne sayyul hifzi, yana da munan hadda. To akan sa anka da ifantar da hadisin, kaga hadisin sa da ifi ne, kun fahimta? To kaga wannan hadisin sababiyar Abdullah ibn Lahiya da yake cikin isnadin hadisi ne da ifi. Amma da ya inganta me yake karantarwa? Yana karantar da abinda sauran hadisan da mun koyo ba yake karantarwa, cewa ashe tashin farko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ma al'ummarsa, mazansu da matansu, shiga public bathrooms, ɗakunan wanka na kasuwa. Amma daga baya sai Annabi ya yi rangwame ga maza, amma su ma ya sa musu sharadi su tabbatar da suna daure da gyauto. Kada su yi yadda mutanen jahiliya ke yi, mutum ya tube tsirara ana ganin al'aurarsa, mutane na kallonsa, yana kallon mutane, ya je ya wanka. A'a, maza daga baya Annabi ya musu uzuri suna iya shiga, amma su tabbatar suna da gyauto. Amma su mata gaba ɗaya ko da gyautun ba yadda su shiga ba. Ina fatar kun fahimta. To Allah ya ƙara tsira da aminci ga Annabi. Sai hadisi na gaba yace wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul al hammam illa bi mi'zarin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul halilatahu al hammam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrab al khamra man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yashrabu alaiha al kham man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhlu wan nabiy imra'atin laysa bainahu wa bainaha mahramin rawahu Tabrani fil kabir wa fihi ya ibn abi sulaiman al madani. Hadisin mu na gaba shi kuma an karbo shi daga Abdullah dan Abbas, yarda Allah tabbata gare su, ya karbo daga Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe. Kaga magana ta yi girma, mai girmama maganar Allah ka abinda attafi umurnin da attafi da imani da Allah da ranar ƙarshe. Magana ta yi girma ko ba ta yi ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe fala yadkhulul hammama, kada ya shiga hammam. Menene hammam? Ɗakin wanka na kasuwa, banda ɗakin wanka na gida. Kun fahimta? Shi na gida bai shigo cikin wannan ba. Na karanto muku hujja shekaran jiya cikin Sahih Bukhari ko? Annabi ya ce duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe fala yadkhulul hammama, kada ya shiga ɗakin wanka na kasuwa illa bi mi'zarin, sai da gyauto. Kun san gyauto? Kun san gyauto ko? Me gyauto? kwar zalle gyauto sunan sa ne, ko kuma ku ce kwar zalle sunan sa ne, ko ka ce buje duk sunan sa ne, ko ka ce fatari duk sunan sa ne, ko ka ce feto duk ba shi bane, ko mi kuma eh gwado sakwato, ko ka ce sakwato wando shi ne sakwato, ko ka ce skirt irin wanda mata ke sakawa shi ne izar, ba ko maza suna saka shi ba. Ai kaga zamanin da wanduna ba su yi yawa ba, ga mafi ingancin zance manzon Allah tsawon rayuwarsa bai taɓa sa wando ba, ga mafi ingancin zance. Amma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa kasuwa ya sau wando tare da Abu Hurairah, har Abu Hurairah ya ce kana riƙama, yace a'a, sahibul mata'i a haqqu bi mata'ihi, mai kaya ya fi cancanta da ɗaukar kayansa. Ya lura da abin da sai malamai sun kace ya lura da abin da Abu Hurairah ke nufi. Abu Hurairah sai Annabi ba ya sa wando, don haka da ganin ya sayo wani yake son ba, to sun ya kai a bashi. To shi kuma Annabi ba ya sayo ne don Abu, akwai wani bawan Allah da ya sayo mishi, ya saki ba Abu Hurairah. Amma abinda ya inganta Annabi ta kasa wando ba, to me yake sawa? Izar gyauto. In kuna zuwa Makka kuna haduwa da mutane wasu kasashe, har gobe wasu mutane ko mi taron jama'a shi gare su ai, mutanen Afghanistan, mutanen India, Bangladesh, kwarai kuwa da sauran wuri, har gobe za ka ga cikin taron daure da zani shine matsayin wando gare su. To wannan dan gyauto da ake daurawa kwar zalle shine izar, kun fahimta? To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yadkhulil hammam, kada ya shiga ɗakin wanka na kasuwa inda jama'a suke, illa bi mi'zarin, sai da gyauto. Mi'zar bi ma'ana izar, kun ji? Daya. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yudkhil halilatahu, kada ya shigar da matarsa, ita ce halila mata, kun fahimta? Kada ya shigar da matarsa al-hammam, ɗakin wanka na kasuwa. Menene ma'anar kada ya, duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe, kada ya shigar da matarsa ɗakin wanka na kasuwa? Ma'ana kada ya yi matarsa izini ta shiga ɗakin wanka na kasuwa, kun fahimta? Don a koda tafiya ta kama ka, kun sauka hotel da kai da iyalinka, to kada ka bari su tafi swimming pool ta yi wanka, ta dai tsaya nan, ko wani ɗaki ba akwai bathroom ba, to ta tsaya nan ta yi wanka. Biyu kenan ko? Sai na uku, yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, haka duk wanda yayi imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yashrabil khamra, kada ya sha giya. Kaga ashe wannan ya nuna shan giya ba aiki ne na masu imani ba, mugun aiki ne, Allah ya tsare mu. In an kace giya ba sai wannan ta kwalba ba, star, golda, whiskey da sauransu ba su ne giya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna ta'rifin giya, yace al khamru ma khamaral aqala, giya ita ce duk abin da ya lullube hankali, shi ne giya. Kaga shi wannan takwalba giya ce. Daga tana gusar da hankali ko ba ta gusar da hankali? Tana gusarwa ko hauka tana sawa, to kaga giya ce, matsayin khamru take. Sai me? Tetalin. A tetalin ba gusar da hankali yake yi ba, shi iyaka dizziness yake sawa. Sholi ma dalla shalisho, shi shalisho sosai tamama yake gusar da hankali, domin akwai wani dan shalisho, mutane suna zaune suna kallon television ya shaka shalisho, sai ya zo irin yadda barawo ke tahiya sullas-sullas, sannu-sannu ya laɓaɓo television ɗin nan, shi ne suke kallo da bidiyo, sai ya zo ya zage waya, zare waya ga bidiyo, sai ya sa ga hamace ya sullas, wai ba su gan shi ba, ya nuna yana bisa hankalin kansa. Hankali ya bishi. Sannan akwai wani dan shalisho da 'yan sanda su hakoro kuma, sai ya samu polo waya, wannan ta nefa polo ya, sai ya laɓe, dan sanda guda yana isowa yana yi mai magana, ce kwalawa kwalawa. Menene kwalawa? 'Yan sanda kaga ya nuna kenan yana gusar da hankali, don haka shalisho ya shigo. Da mi kuma da tramol, kwayoyin nan da ake sha, da duk dai kwayoyin nan dai kaga duk sun shigo su koken. Duk dai abinda za ka sha ya gusar ma da hankali shine giya. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yashrabil khamr, kada ya sha giya. Kaga giya bata da kyau. Duk abinda shari'a ta hana jama'a za ka hannu ne in kana cikin hankalin kanka. Amma da zarar hankali ya gushe, to duk abinda baya da kyau sai ka je ka yi abin ka zan sauki. Dama hankali shine dan adam, da hankali ya gushe matsayinka guda da dabba. Da meye bambancin mu da dabbobi? Duka Allah ya halicce mu, kuma yadda yawa dabba rai haka ya bamu rai. Kun fahimta? Abu guda Allah ya bambanta mu da shi shine hankali. Da hankalin nan muke amfani da shi mu je mu nemi ilimi. Su ko saboda ba su da hankali ba su iya neman ilimi. Hankalin nan shi zai bambanta mana abin da yake shari'a da abin da yake sabanin shari'a. Da hankali muke iya bambanta abin da yake mai kyau da mara kyau. Da hankali muke iya bambanta abin mai amfani da mai cutarwa. Hankali shi ke sa a ji kunya, a san abin da yake daidai. Amma da zaran ya gushe, to kaga waɗannan duka sun tashi daga aiki. Kun fahimta? Shi yasa giya an ka kira ta ummul khaba'ir, uwar laifuffuka duka. Duk abin da ka san baya da kyau, to giya ita ce uwarsa. Domin in ka sha ta, duk abin da ka san baya da kyau wanda baka yi kana cikin hankalin kanka, to tun da hankali ya gushe sai ka je ka yi abinka da sauki. Allah ya shiryar da mu, ya tsare mu daga shaye-shaye. To da matasa da ƙasƙantattu suke shaye-shaye. To ya an waye gari har da manya. Za ka iska mu majalisi na dattijai, amma ga wani dan kwali nan me yake ciki? Abubuwan shaye-shaye. Ana fira ana dan sha. Koko su kunna daga, manya masu shan daga, ita daga har malaman addini suna sha. Wai sun canfa cewa daga tana ƙara basira. Basira hauka ba. Duk wanda ya basira daga ya sha. Su Abu Huraira jama'a da sun kai karatu, su Abdullahi dan Abbas, marwaci wannan daga sun ka sha. To in kaga daga ta ƙara ma basira ta hauka ce, daga basiran nan sai kuwatawa. Allah tsare mu daga basiran daga. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yashrabil khamr, kada ya sha giya. Ba abin ƙware ba ce. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yajlis, kada ya zauna, alama idatan akan teburi, yashrabu alaiha al-khamr, wanda ake shan giya akan sa. An zo mashaya ba akan teburi ake aza musu ba. An zagaye teburi kowa da tashi ƙwarya in burkutu ce, in kuma kwalabe ne kowa da tashi kwalaba. To ka zo kai kuma Annabi ce, in dai kai imani da Allah da ranar lahira, ko da akwai bakan ciya ga wata kujera da babu kowa, kada ka zauna inda teburin. Kada ka ce to ai ni bani sha. Ai zamanka kamar kai patronizing, kamar ka nuna gamsuwa da abin da suke, ka yarda da abin da suke yi. In dai baka yarda da abin da suke yi ba, to ƙaraba musu gaba. Kun fahimta? Wannan Annabi ya faɗe shi ne sallallahu alaihi wasallam don ya nuna mana irin munin giya. Bayan ya hana shan giya, yace duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira kada ya sha giya. Sai yace kuma duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira kada ya zauna ga teburin da ake shan giya. Ma'ana ko inda ake shan ta kada ka zauna. Wannan bai sai ya nuna mana illar giya ba. To Allah ya tsare mu daga gare ta. Sai ya ƙarasa da cewa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yakhlu wan nabi imra'atin, kada ya keɓanta da wata mata, laysa bainahu wa bainaha mahramun, wanda babu wani abin haranci. Mahram ku diba mimun fataha gare ta ko damma? Fataha ko mahram. Duk wanda yayi imani da Allah da ranar ƙarshe, kada ya keɓanta da wata mata, laysa bainahu wa bainaha mahram, wanda babu wani abin haramci. In ya zan mahram, wani abin haramci, babu wani abin haramci tsakaninka da ita. Ma'ana duk wanda yayi imani da Allah da ranar ƙarshe, kada ya keɓanta da wata mata wanda ba muharramarsa ba. Wace ce muharrama? Matar da aure tsakaninka da ita ya haramta ilal abadi, haramci na har abada, banda wadda ya haramta ne na wani lokaci. A muharrama ita ce wadda aure ya ko daga kai sai ita duniya ba za ku aure juna ba illal abad, ita ce muharrama. To duk matar da babu irin wannan abin haramci, wani abu wanda ya haramta ku aure juna tsakaninka da ita, to inda kai imani da Allah da ranar ƙarshe kada kake banta da ita. Magana cewa ai ajin magwada assignment an ka ba mu shine nake nuna wannan bai taso ba, ba dalili bane. Kun fahimta? Balle abinda samarin zamani ke yi in ana nema aure, sai ka mai da abu buki, kullum kana gidan su matarka, ƙarfe 10 kana cin har 12 dare, har ƙarfe 1 wai hira taɗi ake yi, wannan taɗin shedan ne. Duk uban ƙware ba yadda a waɗe yasa wannan taɗi. Abinda shari'a ta ce in dai mutum ya ga yarinya ko matar da yake so, to ya aika wurin ma ba ya tare ta bisa titi ba. Diyar banza kawai ake tarewa bisa titi ana magana da ita. Da kaga yarinya gayu sun sa ta kwana, to wannan ba ta da tarbiya. Ba diyar da tije bace. Kun fahimta? Diyar da tije kan ba za ta tsaya da maza a janabai tana firar da su bisa titi ba. Don haka in ka ga matar da kake so, sai ka aika wurin waliyinta. Kun ba haka kawai zaka approaching ɗinta ba, sai da iznin waliyi. Sai ka aika wurin waliyinta kana son yayi maka izini ka zo ku ga wanci, domin shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kafin ka aure wanda kake son aure ka tabbatar da ka ganta ta ganka, don ya zan kuna wa juna. Don haka wannan gani kuma da izinin waliyi ake yi, sai ka aika, sai ya sama lokaci ka zo. To in ka zo yanzu ga hadisin nan da masu kama da shi, duk macin da ba muharramarka ba, wannan da ka zo neman aure muharramarka ce? Ba muharramarka ba ce, tunda yanzu ga aure ka zo neman ta, ashe kana ya aurenta? To baya halatta ka keɓanta kai sai ita. Don haka in ubanta da ciji ne mai zai yi, sai kira ka falonsa, sai a kira yarinya, a kira ka ga kaga ta ga ubanta. Fada ta kenan wankan dan kano matsakar kasuwa. Kun fahimta? Sai ka ganta. In wannan yayi nauyi, sai a samu wani da cikin ƴan uwanta. Amma kada a sa yaro karami wanda bai da hankali, bai gano abin da aka ana iya bashi naira 10 a ce ta yaso biskit. Ba iri ne ba, yaro mai hankali. Dole dai bai halatta dai daga kai sai ita kuke banta. Dole zan akwai wani tsakani. Ko wani muharrami. Sannan kuma jahiliya ce in ka zo ganinta wadda kake so da aure, ka ɗebo abokananka ita ma ta ɗebo nata, wannan jahiliya ce. Ita kawai shari'a ta halatta ma gani, amma sauran abokananta shari'a ba ta halatta ma ganin su ba. Haka ita ma ita da kake nema ita an ka yaddan mata, abokananta ƙawayenta ba a halatta ma hagan su ba. Haka kai ma naka ƙawaye ba a halatta ma ganin matarka ba balle abokananta, don haka kai ɗaya za ka zo. Wannan ita ce izalar ai. Koko, don haka taɗi jahiliya ce jama'a, ku bari. Musamman taɗi cikin dare. Baya da ke kuma ganin a zo da rana, dama ba so aka yi gane ta ba. To wannan ganin in ka zo, malamai sun ka ce ya halatta ta cire hijabi. Saboda me? Saboda hadisin Jabir ɗan Abdullahi, mun yi cikin Bulughul Maram. Jabir yazo yace manzo Allah na bada wata mata, Annabi yace ka ganta? Yace a'a. Yace ik kokari ce ka gane ta. Sai je ya ganta. Wannan shine sharadin duk matan da yake ne ka zo ka ganta sosai, ka gane ta ta gane ka, kusan juna. Ta gani kana yi mata ko ba ka yi, kai ma ka gani tana yi mata ko cinkan nesa ne? Ashe cinkan nesa ne kake yi mata, tana da wani cin zanzana ga fuska ko tana da wani abu dai wanda kai ba gamsu da shi ba? To kaga tun ba a yi nisa ba, shikenan. Tana iya cewa ba ta yi, ita kuma a tambaye ta yana iya cewa ba ya yi, kaga tun ba a yi nisa ba. Ina fatar kun fahimta. To da an yi wannan gani kuma sai me? Magana taɗi ba taso, ba a koma taɗi da ita har abada, sai kun yi aure. Ba kun gani ba? Tana yi maka ce eh, kefa yarinya tana yi ta yi shiru, sai a sa iyayenta mata su tambaye ta. In budurwa ce, kaga budurwa tana da kunya, yana da wahala ta buɗe baki ta ce eh tana yi. Shi yasa Annabi yace izininta shine shiru ɗinta, in ta yi shiru to tana yi. Amma in ba zaura cewa ta taɓa aure, ita za ta wai ta ce eh yana yi. to yanzu kun gamsu da juna, sannan shi waliyin kuma yayi bincike game da kai, ya gano mutum kake musulmi ahli sunna mai kyakkyawan dabi'u, ya yadda ya baka, to yanzu abin da za a yi kawai sai a sa masa sadaki. Ya an ka sa sadaki ka biya, in ka biya sai a zo a daura aure, shikenan ka je a bika ka tafi, ba a huta da tadi ba. Kaga wannan shine na musulunci. Amma ka ce Juma'a duk da daddare sai ka zo gidansu, ko Litinin duk sai ka zo gidansu, to wannan auren jahiliya ne. Allah ya tsare mu daga jahiliya. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, fala yakhlu wan nabiy imra'atan, kai yake banta da wata mata, laysa bainahu wa bainaha mahramun, wanda yake babu wani abin haramci tsakani ne da ita, ba wani abu da ya haramta ta, ba wani abu da ya sanyata da zama, ma'ana duk matan da ba muharramarsa ba, to inda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe kada yake banta da ita, to wacce ce muharrama? Duk wanda aure ya haramta tsakaninka da ita kuma haramci na har abada, kamar wa? Kamar mahaifiyarka. Ya halatta mutum ya aure mahaifiyarsa? A'a. Kamar yar uwar mahaifiyarka, yar mahaifiyarka, ko kanuwar mahaifiyarka, inna kenan ko? Kaga ko daga kai sai ita, in dai shaqiqiyar mahaifiyarka ce, ko li abiya ko li ummiya, babu aure tsakaninku kuma har abada. Hakan ga matar ubanka, duk matar da ubanka ya aura, in dai mahaifinka ya neme ta, kun fahimta? Ko da daura aure kawai an kai kafin ta tare ya sake ta, in dai an taba daura mata aure da mahaifinka ta zama haram gare ka har abada, ko uban ya mutu ko ya sake ta, baka isa ka aure ta ba, kun fahimta? Hakan ga diyarka, diyarka ta cikinka, diyarka ta tsatso, kaga babu aure tsakaninka da diyarka. Hakan ga yar uwarka, yarka ko kaunarka, shaqiqi ya ce wanda ake uwa daya uba daya, ko li abiya wanda uba daya anka hada, ko li ummiya uwa kawai anka hada, to waɗannan duka aure ya haramta tsakaninka da su har abada, kun fahimta? Hakan ga surukarka, suruka, sarakuwa, uwar matarka, ko da matar taka ta mutu ko ka sake ta, in dai ka taba auren diyarka, to uwarta ta zan haram gare ka, haramci har abada. Hakan ga ƴaƴan matarka waɗanda ta haifa da wani miji wanda ba kai ba, ko da ta mutu ko ka sake ta, baka isa ka auri diyarta ba, kun fahimta? Da ɗayan ƴan uwanka mata, ƴan uwanka mata, yayarka ko kanuwarka, shaqiqiyarka ko la'abiyarka ko la'ummiya, an ce ta haramta ko, to haka ɗayan da za ta haihuwa duka su ma sun haramta gare ka, to waɗannan su ne haramci, muharramai, haramci na har abada. Hakan ga matar ɗanka, ɗanka na tsatsunka, to duk matar da ya aura ya zauna da ita, ko da ya mutu ko ya sake ta, ta haramta gare ka har abada, kun fahimta? Waɗannan su ne muharramai, haramci na har abada. To matuƙar babu irin wannan haramcin, duk matar da babu wannan haramcin tsakaninka da ita, ba muharramarka ba. Annabi ya ce in dai ka yi imani da Allah da ranar ƙarshe, ba ya halatta ka keɓanta da ita, kun fahimta? Wannan keɓanta kuma kowace iri, sai dai keɓanta ta lalura irin ta magani, likita misali. To amma shi ma likita ƙasashen da anka waye anka ci gaba, abinda suke yi ba su kyale likita kawai ya shiga consulting room da mace, nan ma ba sun keɓanta ba. Ai akwai shaidan, hadisi ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bai taɓa keɓanta da mace ba, face shaidan ya kasance shine na ukunsu. Idan shaidan ya kasance na uku, mai shaidan zai iza su su yi barna su saba ma Allah. Don haka shi ba likita da ya halatta ya keɓanta da mace, to bai halatta ya keɓanta daga shi sai ita. Asibitin da yake ba akwai nurses mata ba, to a samu wata nurse, ko in macin mai miji ce ta shiga tare da mijinta, in kuma bai yi wakila wadda ba ta da miji ce, to a samu wata nurse daga cikin nurses, ko wata likita mace, sai su shiga tare da macin nan, ga nurse, ga ita wannan patient, sannan ga likita. Na fatar kun fahimta, kaga yafi tsafta, domin an yi ta samun casualties tsakanin likitoci da patient din su. Mace ta zo da lalura, kila ta ba likita shawa, dama Annabi ya ce mutum bai taɓa keɓanta da mace, face shaidan ya zanna uku, kaga sai shaidan ya shiga. Allah ya tsare mu daga shaidan. To kun ji waɗannan ko? Sai ya ce rawahu Dabrani fil Kabir, Imam Dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafinsa Mu'jamul Kabir, wa fihi ya ibn abi Sulaiman al-Madani, Hafizul Munziri yace sai dai cike isnadin hadisin akwai wani nan daga cikin marwaita wanda ake kira Yahya ibn Sulaiman al-Madani. Tabbas wannan Yahya ibn Sulaiman al-Madani akwai maganganu a kansa, mutum ne da ifi, amma wannan hadisi sahihun ne la gairihi. Don me? Saboda yana da wasu hadisai ingantattu da ke masa shaida akan hakan. Ga wannan hadisi sahihi ne la gairihi, sahihun ne la gairihi. Kun fahimta? Kaga wannan ya inganta. To tunda ya inganta, me yake karantarwa? Kaga yana karantar da mu cewa duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira kada ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar da annabi ya lissa ba. Na farko, fala yadkhulul hammam illa bi izrin, kada ya shiga ɗakin wanka na kasuwa sai da gyauto. Dai kenan ko? Sannan na biyu, fala yadkhulul halilata wal hammam, kada ya sa matarsa ɗakin wanka na kasuwa. Ita mace ko ta sutur da jikinta duka, baya halatta ta shiga ɗakin wanka na kasuwa. Sannan na uku, duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kada ya sha giya. Na hudu, duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kada ya zauna bisa teburin da ake shan giya a kansa, ko da shi baya sha. Kada ya ce ai ni bani sha, zaune ɗaya nake. Annabi ya ce in dai kai imani da Allah da ranar ƙarshe kada ka zauna tare da mashaya giya. Ashe kenan mashayi giya jama'a, ko kuma mashaya giya daidai da zama da su an hana? To yanzu zama da mashayi giya an hana shi, ina ga kuma ka dauko mashayi giya ka ce ya zan shugaban jagorancin al'umma musulmi? Baka ci amana ba? Za ka ga shugabancin dan giya baya halatta. Wanda baya da hankali jama'a aka ba al'umma, ba a ci amana ba in an ka shugabantar da dan giya a ce ya jagoranci al'ummar musulmi? Kuma alhali ga waɗanda ba su sha da yawa masu iya yi. Kama tun dangiya yana da kuɗi sai a liƙe mai, ya ba da kuɗi? Kaga wannan ba daidai ba ne. Kun fahimta? Shi ne abu na hudu. Abu na biyar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, to kada ya keɓanta da kowace irin mace. Kaga imra'atun ku kalli littafanku, ta zo nikira. Fala ya kallu wanna bi imra'atin, imra'atun ya zo nikira kowace irin mace, kada ya keɓanta da ita. Kaga nan menene hikimar zuwa da shi nikira? Don ya nuna ma matan nan kowace iri ce, mai aure ce ko mara aure. Kakka ce ai mai aure ɗaya ake nufi. Sannan baliga ce ko ƙaramayya, ko ƙaramar yarinya ce wadda bata balaga ba, baya halatta hakibanta kai sai ita. Kuna samun labarin ana wa ƙananan yara fyaɗe ko ba ku samun labari? Ashe kenan akwai masu iya lalata da ƙananan. Don a koda ƙaramata ba sai baliga ba. Shi ne hikimar zuwa imra'atin nikira. Kowace irin mace in dai ba muharramaka ba, to baya halatta kibanta da ita. Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi. Kun fahimci wannan? Kuma kamar yadda nace muku, wannan hadisin sahihun ne la gairihi, wannan ya inganta. Sai hadisi na gaba yace warwaya anil miqdam ibn ma'adi kariba radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innakum sataftahuna ufqan فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على أمتي دخولها. فقالوا يا رسول الله إنها تذهب الوسبة وتنك الدرنة. قال فإنها حلال لذكور أمتي في الأزري حرام على إناث أمتي. رواه الطبراني. Hadisi munagaba kuma na ƙarshe cikin wannan babin yace warwaya, don yayi ma ishara cewa hadisin yana da matsala. Ba haka yace ba, sanda dai yazo da sigatul tamrin yana ishara ne ga hadisi yana da matsala. Yace warwaya kuma an ruwaito wannan hadisin anil miqdam ibn ma'adi kariba daga wani sahabi da ake kira miqdam dan ma'adi kariba, yarda Allah ya tabbata gare shi. Shi miqdam din nan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace innakum lalle ku sataftahuna ufuqan, da sannu za ku ci wasu sasannin ƙasashe. Ufuk mufradi na afaq. Ufuk shine nahiya. Me nahiya? Nahiya ai kusanta zan Bahaushiya ko? Me nahiya? Ya kace nahiya. Eh? Jinsi? Yanki ma dalla nahiya wani bangare. Shine nahiya, to shine ma'anar ufuk. Jam'i ne sai zan afaq. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum sataftahuna ufuqan, lalle ku da sannu za ku ci wasu yankin ƙasashe. kaga albishir ne yake musu ko Allah zai ba ku nasara ku bude wasu kasashe me ma'anar bude kasashe za ku ci nasara akan su za ku yake su ku ci nasara ku samu galaba akan su fiha cikin kasashen nan da za ku ci da yaki buyutun akwai wasu dakuna yuqalu lahal hammamat wanda ake kira hammamat hammamat jam'i na hammam kun fahimta haramun ala ummati dukhula shiga wadannan hammamat haram ne akan al'ummata kaga al'umma ya kunshi maza da mata kun fahimta dangane da wannan hadisi ashe shiga hammamat na kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta shiga maza da mata fa qalu jin haka sai sahabbai sun kace ya rasulullahi ya manzon Allah innaha sufa hammamat din nan da kace sun haramta gare mu to sai bulwa saba tana tafiyar da rashin lafiya kaga hammamat na magani kenan ko akwai hammamat na magani likitoci masu nau'in magunguna ke tana da wasu ruwa na magani sai ka shiga ka debi ruwan ka yi wanka insha Allah ta'ala zaka samu lafiya to shine sahabbai sun kace inna hatu dhahibul wasaba su wadannan hammama dakunan wanka ya manzon Allah suna tafiyar da rashin lafiya watun kiddaran kuma suna tsarkake datti in ka shiga kai wanka sai ka fito sumul sumul ba datti kaga daga baya kenan sai ya saukaka sai ya yi rukhsa da farko ya haramta su ga duk al'ummarsa maza da mata to daga baya da sun kace mishi ga daluluwan da ke sa muna shiga sai ya liftin ban ga maza yace fa innaha halalun li dhukuri ummati to sun halatta shiga hammamat ya halatta ga mazajin al'umma ta fil uzra amma ga gyaututtuka kenan su tabbatar da sun sa gyautu kun fahimta kada su yadda jahiliya ke su shiga tsirara ana ganin al'auransu sai yace haramun ala inasi ummati amma shigan su haram ne ga matan al'ummata kaga kenan ko hammamat na magani annabi bai yadda mata su shiga ba kun fahimce ni don haka yanzu suwa dai an ka halatta mu shiga hammamat maza su ma da sharadi menene sharadin su sa gyauto madalla amma su mata ba gyauto ba koda su sututtar da cikin su duka bai halatta su shiga rawahu dabrani imam dabrani ya rawaito shi sai dai hadisin yana da wani wanda yake matarukun cikin isnadin don haka wannan hadisi ne da ifin jinda ina fatar kun fahimta sai fassarar kalmomi yace al-ufuq can da yace innakum sataftahuna ufuqan menene al-ufuq bidammil alifi wa sukunil fa'i dawa al-hamzan nan damma u wa sukunil fa'i dawa fa'un sukuni ufqu wa bidammiha kuma ana karanta dawa fa'un damma ko kace ufqu ko kace ufuqu hiya nahiya shine bangare na kasa kun fahimta kamar annabi yana cewa innakum sataftahuna ufuqan za ku ci wasu garuruwa fi habu yutun wanda yake cikin garuruwan nan akwai wasu dakuna yuqalu lahal hammamat da ake kira hammamat jami'an hammam sai yace haramu ala ummati dukuluha har zuwa karshe dai kun fahimta to sai kalma wal wasabu shi kuma wasabu sun kace ya rasulullah inna hatu dhahibul wasaba tana tafiyar da wasab me wasab shine yace al marad rashin lafiya shine al wasabu kamar in kuna tuno wani hadisi muttafaqun alayhi da mun kai cikin riyadus salihin karatun mun riyadus salihin hadisin abu sa'id al-khudri da abi huraira sun kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin kaga ga wasab wala hammin wala hazanin wala gammin hatta shawkatu yushaquha illa kafara Allah biha min khataayahu ma yusibul muslima min nasabin wata wahala nasab yace atina gada ana laqallaqina min safarina hadha nasaba kaga nasab me nasab wahala ma yusibul muslima min nasabin wata babu wata wahala dake samu wani musulmi kowanne ne shi kowace irin wahala karama ko babba wala wasabin hakan ga wasab din munan ko me wasab ai al-marad rashin lafiya ma yusibul muslima min nasabin wata wahala ba za ta samu musulmi ba wala wasabin ko wata rashin lafiya ko wace iri wala hammin ko bakin ciki wala hazanin ko damuwa wala gammin ko sunu duk dai nau'uka ne na bakin ciki illa ka hatta shaukatu yashakuha kai hatta qayawar da yake takawa qayawar nan da ka taka ba cikin sunanka ba duk ba musiba bace illa kafarallahu biha min khataya face Allah ya kankare mu musulmi zunubai ne saboda wannan musibar ta same shi kenan ashe da wahala da rashin lafiya ko wace iri da bakin ciki da damuwa da sunu da bacin rai wayannan duk musibbu ne duk gudan su ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kankare ma zunubanka akan su shi yasa cikin hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi musiba ta samu musulmi alheri ne idza ahabba Allahu qauman ibtalahu in Allah na son mutane sai ya jarrabe su da bala'i don ka ga bala'i yana samun kaga ainihin kanka ko ga iyalanka ko ga dukiyarka to wannan ka gode ma Allah kai hamdala babu dadi kam amma yi hamdala alamar Allah ya damu da kai yana son ka me hikimar bala'i wato duk bala'in da Allah ya jarabce ka da shi ko wani iri ne bacin rai ne ko da ma ta bata ma rai ba bacin rai bane hajiya ma haukacciya ta motso ta ba ne nice musu haka nan ba daidai da bacin rai da damuwa kowane iri gida ne kasuwa ne wurin aiki ne abokan hulɗa makwabta duk ba wani bacin rai da ke samun ka duk bacin ran da ya duk damuwa da ta same ka da wata musiba ta same ka to wannan damuwa za ta zanka fara zunubanka kaga in Allah na son ka ba muna saba ma Allah ba to Allah ba wanda Allah ke so bai sun ya kama shi da zunubansa gobe kiyama ka saba ma Allah sai ya jarabce ka da wata damuwa to wannan damuwa ita za ta zama sababi a kan ka zunubi inda duk ka saba ma Allah sai Allah ya jarabce ka da wata damuwa ko da kaka zo ma Allah baka da sofanin zunubi amma in Allah bai son ka shikenan sai ya kame kana ta saba mai ya kame ko ciyon kai ba wata damuwa da ka samun ka duk abinda kake so duniya ta yi ta bude maka to da kaga duniya ta bude ba haka an kwa fir'auna ba sai da fir'auna ne ya shekara 40 ko ciyon kai ba yayi ba dai sai musiba ta same ka sannan aka yafe ma wani laifi ba to sai Allah ya kyale babu wata musiba da ka samu ka ci gaba da busar iska kaga kana nan kana cika littafanka hakka zo Allah ya kama ka irin kamun nan da yake cewa aka za azizin makwatajiran Allah tsare mu daga iri ne to Allah ya shiryar da mu to babu ya kare mun samu fa'ida ko ba mu samu ba to me yasa lati ga annabi Allah ya kara tsira da aminci ga annabi shi kuma Hafizul Munziri da ya kawo mana waɗannan hadisan Allah ya mishi rahama sai babi na gaba yace at-tarhibu min ta'khiril ghusli li ghayri udhrin babin mu na gaba shi kuma tsoratarwa ne daga jinkirin wanka ba tare da uzuri ba illa lura wanka wanka na shari'a ba wanka na jin sanyi ba wanka na tabarrudi ba wanka wanda shari'a ta wajabta a yi kamar wankan janaba duk wanda janaba ta kama ba an shar'anta yi wanka ba mace wanda jinin al'ada ya dauke mata ba za ta yi wankan daukewar jini ba ko jinin haifuwa ya dauke mata kaga waɗannan duka an shar'anta wanka kun fahimta to wanda wanka na wajibi ya zan wajibi a kansa amma sai ya jinkirta wankan to tsoratarwa daga ji abinda an kaso da lalurar wanka ta kama ka tashi kai amma yin gaggawar wanka shi kuma ba wajibi bane mustahabbi ne kawai kun fahimta ya halatta ka dan jinkirta kamar dai bar dai mu karanta hadisin mu ji abinda yake shine ce at-tarhibu min ta'khiril ghusli tsoratarwa daga jinkirin wanka wanka na shari'a lagairi uzurin ba tare da wani uzuri ba hadisin mu na farko yace an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la taqrabuhumul malaika jifatul kafir wal mutadammikhu bil khuluq wal junubu illa an yatawadda'a rawahu abu dauda an al-hasan ibn abi al-hasan an ammar wa lam yasma' minhu hadisin mu na farko cikin wannan babin an karbo shi daga ammar dan yasir sai ya ce radiyallahu anhu ba haka yake ba kaida shine radiyallahu anhuma domin da ammar da yasir duk sahabbai ne ammar ibn yasir mahaifinsa yana cikin sabiquna al-awwaluna ga musulunta yasir ko da shi da matarsa sumayya suna daga cikin musulmi wa'inda na kwashi kaso mai tsoka na gallazawa da kafiran makka sun kawa musulmi farkon musulunci a makka da yawa saboda shi bai da gata shi Yasir din nan uban Ammar mahaifin Ammar bai da gata talaka ne don haka sai a kama su da shi da matarsa ai musu azaba a azabtar da su lokacin nan manzon Allah bai iya hanawa babu karfi da yawa manzon Allah ke gitta iskan musu cikin azaba da Yasir da matarsa Sumayya ita cikin azabar matan mutu kafirai sun ka kashe ta sai manzon Allah ya ce musu sabran ala yasirin fa inna mau'idakumul janna ko ya hankuri mutanen gidan Yasir Yasir kenan da matarsa lokacin shi Ammar yana karami ko ya hankuri iyalin gidan Yasir inda an kai muku alƙawari shine aljanna Allah ya yi muku alƙawarin aljanna kuma haka take to shine an karbo wannan hadisin daga Ammar dan Yasir yadda Allah ya tabbata gare su da shi da mahaifinsa da mahaifinsa duk sahabbai ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce salafatun mutane uku la tuqarribuhumul malaika malaikun rahama ba su kusantar su subhanallah kaga magana ta yi girma malaikun rahama kyamar su suke yi don haka ba su kusantar su da an ce wani bai kusantar wani alaman me kenan kyamar sa yake yi to salafatun mutane uku la tuqarribuhumul malaika malaiku ba su kusantar su ashe ya nuna kyamar su suke yi dawa dawa na farko yace jifatul kafir gawa kafiri asalin kalmar jifa mushe dabba ta mutu mushe shine jifa to sai yace jifatul kafir mushin kafiri amma kaga ba haka muke cewa ba da Hausa ko ya in mutun ya mutu ya ake cewa gawa kafiri mala'ikun rahama ba ta zo inda gawa kafiri kun fahimta mala'iku kiyamar gawa kafiri suke don haka ba su kusanta ta sai dai na azaba nabiyu wal mutadammikhu bil khaluq da wanda ya cudanye da wani nau'in turare al khaluq wani nau'in turare ba ko wani turare ba wani nau'in turare ne kun san turarin za'afara ne go ya za'afara ne yake ja ne madalla turarin za'afara ne ake hadawa da wasu nau'ukan turare duk abin da ka samu za'afara ne ba yadda za ya debe ja to in mutun ya sashi za ka ga shi yayi tambari ga jikinsa ko ga suturarsa